Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan yammacin talata 13 ga watan Oktoba kuma ranar farko a sabon shekarar musulunci ta 1437. Saboda haka muna yi madaukakin al'umman musulmi barka da sabon shekara. Allah ya maimaita mana kuma Allah ya tabbatar mana da alheran da ke cikin wannan sabon shekara ta 1437. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Waishin ta yaya ilimi ke karfafa hanyoyin iya dogaro da kai? Shin kowa da kowa ne yake bukatar samun ilimin iya dogaro da kai ko kuwa wani jinsi kawai za a ware a baiwa ilimin karfafa dogaro da kai? Shin namiji ne yafi bukatar ilimi ko mace?
Ilimi wani al'amari ne mai matukar muhimmanci a rayuwar dan adam, ko mace ko namiji. Duk wanda yake da ilimi ya san yancin kansa, ya san abin da ya kamata, ya san abin da bai kamata ba.
Yau akan wannan batu za a yi muhawara a zauren matasa, amma idan muka koma kan maganar koyarwa da harshen iyaye, ko me ra'ayin manya-manyan masanan Najeriya irin su Professor Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Bayero ta Kano?
Ni ra'ayina shine inganta dai wannan turancin, kuma a dai Kano a tarayyar Najeriya na san makarantu da yawa da aka bude don saboda da tallafawa yara koyar turanci.
Halima Abdullahi na tafe da filin da fadafe Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje da Magaram zai ci gaba da bayani kan sana'arsa ta daukan hoto a filin matasa masu basira. Sai kuma amsoshin tambayar mu ta jiya da za ku ji duka cikin shirin yau da gobe. A filin matasa masu basira ga Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje da Magaram zai gaya mana bambancin sana'ar daukan hoto a da da kuma yanzu da kuma irin cigaban da yake ta samu a harkar shi ta sana'a. Amma da farko, meye video kuma meye daukan hoto?
In aka ce video, ai ake daukan hoto saboda kayan aikin duka magana ya rusu gaba daya. Akwai kamera ta daukan hoto ce yanzu da muka aiki ma da kamera nan ne negative ne muna ce mata cliche, wanda mun wanke zamu wanke mu baka hoto da cliche. To yanzu da yake abin ya zo zamani, yanzu muna aiki ne da ƙaramar kamera nan numeric, ai kalamar nan wanda ke rike a hannu, yanzu da ita muke aiki. Saboda in muka dauke ka hoto zamu baka shi kamar yanda yake, kuma mu yanzu hallo yanzu anan da magarin Allah ya warata mu da gidan wankin hoto. Da hoto da lokacin da na fara hoto, shekarar da na fara aikin hoto, da hoto sai mun kai shi Nigeria, sai an kai shi Kano. A Kano ake kai mu shi a wanko shi ta kwana a kawo mu shi nan da magarin. Amma yanzu cikin ikon Allah, yanzu gashi yanzu a nan da magarin akwai gidan wankin hoto har guda hudu, wanda yanzu nan inda muke hoto kina zama a cikin shaguna, sai yanzu in bada a wanke shi yanzu kan baki a cikin minti 10 sai muke hoto in baki dira miki. Kenan a wajen hoto ma dai bamu matsala. Kuma duk mutumin da yake za ka je ka mishi video kamera na bikin suna ko bikin aure, daman da ka je ma tambayar ka yake yaya aka yi baka zo da kamera ta hoto, kenan baka rabuwa da ita. Dole in mutum shiga ka wani aiki sai ka taida tana cikin jikarka, in bata cikin jikarka to tana cikin aljihunka. Sannan ita abu ne wanda ɗaya bai ruwa ɗaya, dole sai ka taida duka biyu. Kuma insha Allah in ka taida duka biyu insha Allah komai yana yi. Akwai babban gidan talabijin na ƙasa wanda ana kiran shi da ORTN, nunan muna ce mishi ORTN kuma ana kiran shi da Telesail. To akwai rashin shi a da magaran nan masu mai rashin shi a yan garan saboda karamcin ma'aikata na masu abin harkar kamera video. Wallahi Halima sukan zawa har shago ta dauke ni na je in kama masa aiki matahi, babu inda ba mu zuwa da su a fadin a cikin fadin da magaram, babu inda ba mu kai ba da gidan telan nan na ORTN shi ne muke kira telan babban talabijin na kasa wanda kowa ke kallon shi a fadin kasa a jami'ar Niger. Wallahi sukan dauka na aiki matahi mu je saboda suna da kalamcin masu kamera video. in lokacin aikin ya same su mutanen su sun fita wannan sun yi nan wajen wancan sun yi nan wajen dole sai an zo an gama da irina mun je na kama musu kin ga ai ba karamci ba ka san wannan ba
To a daidai lokacin da yanzu haka hankula suka koma ga tantance ministocin wato gwamnatin Najeriya tambayar mu dai ta jiya ita ce waɗannan hanyoyi makarantu za su iya bi domin bada ingantaccen ilimin karfafa masana'antu da kuma bawa matasa damar yin amfani da ilimin su da kuma samun aikin yi ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook
Eto ga dukkan alamu wannan rahoto ya rawaito gaskiya dan haka a gani na dole ne sai mahukunta sun sauya fasalin yadda suke daukar malamai a makarantu kana mu ma da kanmu zamu iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan tabarbarewar ilimi idan muka zama masu juriya da jajircewa sannan kada ka amince a dauke ka aiki muddin ka san ba fanninka bane Domin shiga aikin da baka iya ba zai iya shafar ka ya kuma shafi mabiyanka sako daga Isa Isa Kofsi a Sarara
Shi kuma Mujahid Muhammad cewa yau da gobe a gaskiya rashin saka manhaja koyar da sana'o'i tun daga primary shine babban matsalar mu a Najeriya Iyaye kuma ba su kai ƴaƴan su wajen sana'a matukar suna makaranta sun fi son su gama su samu aiki a office wanda hakan ba samuwa yake yi ba
Hakika ba wani abu ya jawo rashin aikin yi ga matasan Najeriya ba illa kawai rashin ganin laifin masu hannu da shuni domin kuwa duk wanda ya samu kuɗi burin shi kawai yayi kamfani a kasar waje ba zai yi tunanin halin da ƴan kasar shi suke ciki ba sako daga Sama'ila Ahmed Dikki
Yau da gobe gaskiya akwai rashin ƙwararrun malamai da kuma ba a karantar da mu da harshen mu shi yasa matasa ba sa samun ƙwarewa sako daga Sadisu Rabin Dami Bauchi
Hanyar da za a bi wajen karfafa wa matasa gwiwa a makarantu ita ce kamfanoni su saka hannayensu a makarantu wajen bullo da gasa akan yadda masana'antu ke tafiyar da ayyukansu ta yadda kowane dalibi idan ya kware a wannan fanni zai samu kyaututtuka masu tsoka a gani na wannan zai jawo hankulan matasa su himmatu sosai ta wannan fanni sako daga Attahira Hashim
Assalamu alaikum yau da gobe idan bera da sata daddawa ma da wari idan da laifin gwamnatoci da laifin malaman makarantu da laifin masu hannu da shuni to su ma matasa da nasu laifin idan suka gama karatu suna jiran aiki sai su dauki girman kai su dora wa kansu akwai waɗanda aikin kamfani ma gani suke sun fi karfin yi saboda dogon buri da ji da kai da girman kai saboda haka masu irin wannan halayen daga cikin matasa wanda suka gama karatu sai sun gyara halayensu da fatan za su gyara amin sako daga Aqilu Rabi Ishayawa Zangon Daura
yau da gobe hanyar da ya kamata abu wajen bawa matasa ingantaccen ilimi da ba su kwarewa ta kowace hanya ita ce samun malaman da suka kware da kawo ƙarshen matsalar tsaro da samun shugabanni na gari da gina makarantu a birni da karkara da bada ilimi kyauta ga talakawa To wannan shine mafita sako daga Idris Jinayin Tuzai. Kayaya ilimi ke karfafa wa matasa maza da mata hanyoyin iya dogaro da kansu da iya yin mu'amala a rayuwa da iya tafiyar da iyali. Ku biyo mu ku ji muhawarar azaura matasa. Hassan Maina Kaina ne ya jagoranci tattaunawar tsakanin Abdullahi Aliyu Katsina dan rajin kare haƙoƙin bil'adama da kuma babban dan jarida Jibril Baba inda baban dace
Assalamu alaikum da farko dai in aka ce ilimi to ana nufin mutum ya samu wani abu wanda zai amfane shi kuma ya amfani al'umma ilimin nan ilimin addini wanda zai kyautata rayuwar mutum a duniya kuma kyautata a lahira haka na zamani wanda zai amfani da shi don yin abin da ya dace wajen tallafa ma al'umma ma'ana ilimi ba abu ne wanda yake amfanar mutum wanda shi ya same shi shi kadai amma yakan amfane shi wanda ya same shi kuma yakan sauke haƙƙi ko nauyi wajen taimaka ma al'umma da yake zama a cikinta saboda haka ilimi wani al'amari ne mai matukar muhimmanci a rayuwar dan adam ko mace ko namiji
Jibril Babada ce kaji abin da Abdullahi Aliyu Sassin ya faɗa. Kai to ce fuska kake ganin ilimi musamman wurin karfafa matasa maza da mata.
Eh kamar wanda shi Malam Abdullahi kana yin magana. Ka san
maganan
ilimi ba wai mutum ya samu ilimi ko ta boko ta ko ta mamadiya akan wai yayi aiki ba. Ilimi in ka samu ilimi ilimi yana nuna ma mutum inda zai zauna da jama'a. Inda zai gyara rayuwarsa duniya da lahira kuma yana sa mutum ya san yancin sa ya san kuma yancin wanda suke tare da shi to in ka za musamman wajen mata da matasa kana da mata sune iyaye sune gida in mace tana da ilimi za ta san yanda za ta rike gidanta za ta san yanda ita ne take gida kullu za ta san ta bangare addini ta bangare ma inda yara ma za su tashi cikin tarbiyya da sauransu za ta san inda za ta komi da komi mutasa kuma in mutum in matayen ya samu ilimi shi zai san inda zai rike kanshi kuma zai san inda rayuwa cewa ba wai zai tsaya sai akan ya dogara wa kowa ba zai san yancin shi ya san kuma yanda zai yi rayuwa kuma ya san ya nemi hanyar cin abinci
Abdullahi Aliyu Katsina idan mun duba sha'anin ilimi musamman a wannan lokacin a bangaren maza da mata me zaka ce akai
to gaskiya harkar ilimi kamar yadda masana suke ta bayani shekarar shekaru a wannan lokaci ya tabarbare ya lalace yawancin mutane sun dauki zuwa makarantar boko shin ilimi akwai ilimi masu dimbin yawa wanda zaka iya samu ta bangaren zamantakewa a cikin al'umma akwai ilimi mai dimbin yawa wanda zaka iya samu ta bangaren harkar kasuwanci ta kowane bangare na rayuwa akwai ilimi a cikin shi akwai mutane da suke da ilimin boko amma ba su iya amfani da ilimin wajen taimaka ma al'umma da suke cikin ta
Jibrin Babanda ce akwai wanda suke ganin cewa mata ba da laifi sun yi ilimi ba idan namiji yayi a gida ya wadatar
ai wannan kuskure ne in ka duba ko ta bangaren musulunci zaka ji abinda malami suka ce akwai misali da yawa a ce wai ilimi ta maza ne kawai ai wannan ba magana bane akwai kwararren mata a bangaren addinin musulunci da suka yi suka nuna cewa samun ilimin mata na da muhimmanci sosai ta boko ma an ka duba arewa du Najeriya ma duk duniya mata samu ilimin su na da muhimmanci kuma sun nuna cewa mata in suka samu ilimi kuma ilimi magana ilimin na kamar yadda na faɗa ba wai ilimi ta bangaren aiki ba in mace tana da ilimi za ta san yanda za ta yi rayuwa kuma gidanta especially a zamanin da za a ga magana aiki wani lokaci mata maza ba su gida mata ne suke komai a gidansu haka za a ga akwai muhimmanci sosai
Abdullahi Aliyu Katsina ina son ka yi magana dangane da yadda musamman a arewacin Najeriya ake kyamar karatun ƴaƴa mata ganin cewar zaga mutum ya ce to abinda kuma ta yi mu a adam mata ba ake suke ba ina amfanin sa kada ka ce akan wannan
gaskiya wannan wani gagarumin kuskure ne ake aikatawa kuma wannan ya samo asali tun daga al'ada mutane suna ganin cewa ilimin zamani wata hanya ce wadda idan aka bita take gurbatawa tare da lalata tarbiyyar ƴaƴa mata to amma an yi babban kuskure na fahimta cewa ai ta bangaren harkar zamantakewa da gobe mace tana iya lalacewa harka kowane irin bangare na rayuwa in mace ta so ta lalace za ta iya lalacewa amma hakikanin gaskiya a arewacin Najeriya muna da wannan babbar matsala wadda shekarar shekaru tana cima masu ganin mata sun samu ilimi tuwa kwariya
jibrin ban zuwa ranka ko kama kana ganin haka
haka sosai in ka duba maganar ilimi ba mata bangare daya ba kuma abinda yake ban mamaki arewa nan fa akwai mata da suke ilimi kuma sun nuna amfani ilimi musamman ka duba kamar Marige Aja Bilkisu Isu inda ta duniya an san ta duk inda ta duba ita fa tana da ilimin boko amma in ka gani yanayinta inda take abubuwanta ta fito da ma har da addinin musulunci akan rayuwarta har da Allah ya dauke rayuwarta so ai ya kamata manya a duba irin maganar nan bai kamata a dinga ja maganar ilimin mata baya ba a ba su dama su ma su sa ilimi saboda a samu ci gaba duka arewacin Najeriya.
Abdullahi Aliyu Katsina, ina son ka yi magana dangane da muhimmancin ilimin mata musamman a bangaren aikin asibiti da kuma koyarwa.
Ai kamar yadda masana suka shawa bayani a baya da kuma yadda muka sani a yau, al'adar mu al'ada ce wadda take da kyau a duk duniya. In aka kalli al'adar malam Bahaushe, mata suna da tausayi, mata suna da kula, mata suna da natsuwa wajen ganin cewa wanda ya cancanta ya ko yake abinda mutum yake bukata ya samu. Saboda kiwon lafiya yana da wani nakasu ta bangaren irin wannan kula, particularly a Najeriya, ba wai arewacin Najeriya ba gaba ɗaya. Zaka ga masu aikin jinya, unguwanzoma da likitoci ana ganin ba su da tausayi, amma mata ina ganin ba ƙaramin tasiri yake da shi ba wajen ganin mace tana da ilimi, particularly ta bangaren kiwon lafiya da kuma koyarwa. Saboda bangaren koyarwa, mace tun a gida ta saba mu'amala da yara, wanda kai a matsayinka na mai gida ba za ka iya kula da yara da suka yi biyu zuwa uku ba na minti goma a cikin gidanka. Amma mata za ka ga tun daga safe har dare suna kula da yara, suna sarrafa su ta wajen ba su ayyuka da kuma ganin cewa sun samu natsuwa a cikin gida. So ina ganin cewa ba ƙaramin tasiri yake.
Jibrin, idan muka duba kuma bangaren tattalin arziki, wani irin rawa ilimi ke takawa musamman wurin ya karfafa mata a bangaren tattalin arziki?
In ka duba kaman abinda ake cewa ta bakin Turanci entrepreneurship, in mace tana da ilimi za ta gane cewa zaman a gida kawai haka nan ba shi bane, za ta san yadda za ta yi abuwa. Ko da ma akwai kaman ana dan wasu irin koke-koke a gida, za ta san yadda za ta kara da irin business da inda za ta yi da business din in dai akwai ilimi.
To Abdullahi Aliyu Katsina, yanzu da muke so mu karasa wannan shirin namu, idan muka duba matasa maza da mata, ta yaya ilimi a gaba daya yake canja musu tunani da kuma rayuwa a gaba daya?
Alhaji Hassan, idan ka kalli a duk duniya da wata kasar ta samu ci gaba, zaka ga cewa matasa din nan dai su suka ba da gudunmawa mafi sama da kashi 60% kafin wannan kasar ta samu ci gaba. Kuma duk kasar da kaga cewa ana samun rikice-rikice da fadace-fadace, zaka ga wa'annan matasan da su ne akan gaba. To da zaran aka ce mace ko namiji suna da ilimi, za ka ga cewa ba za su yadda su tsoma kansu a cikin rigingimu ko fitintunu ko kuma abubuwan da za su gurgunta harkokin zamantakewa na ƙasa. Saboda haka da zaran aka ce wannan yana da ilimi, za ka ga rayuwar shi gaba ɗaya daban take da wanda bai da ilimi.
Insha Allah.
To sai mana wannan shirin a
gusan Hausawa sukan ce yara su ne manyan gobe. Kuma ba yanda za a samu ci gaba a ƙasa in ba yara mata da maza ilimi ba. Saboda in akwai ilimi, irin illa da ake samu kaman akwai abubuwa ba sai an fada mun san irin damuwa da muke da shi a Najeriya. Duk ana amfani da yara ne ta bangaren siyasa, amfani da su ta hanyar da bai da amfani ta wasu hanyoyi haka. Duk wanda yake da ilimi ya san yancin kansa, ya san abin da ya kamata, ya san abin da bai kamata ba. Ba wani da zai tashi ya je ya samu wani yaro matashi da yake da ilimi ko mace ko yaro ya ce je ka yi wannan kuma ya san abin ba zai amfane shi ba, ba zai amfane kasansa ba. So dole muna kira iyayenmu da manyanmu duka a Najeriya cewa a maganar ilimi na mata da maza a rike maganar, kuma a rayuwa sa da wannan magana.
To ko meye ra'ayin manya-manyan masanan Najeriya irin su Professor Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero ta Kano akan maganar cewa a duba yiwuwar koyarwa da harsunan iyaye a makarantu?
Ni ra'ayina shine inganta dai wannan turancin, shi ya kamata a yi. Duk wannan magana da ake akan yare-yare akan turanci ne dai. Cewa turancin nan ana ganin kamar turanci ne wani yare ne na mulkin mallaka, idan ka daina amfani da shi zaka samu wani yancin kanka ka fitar da ra'ayinka fiye da haka. To akwai masu wannan ra'ayin, amma ni ba ra'ayina ba. Akwai hanyoyi da yawa da ake ingantawa, kuma wannan hanyoyin sadarwa na yanzu suna taimakawa. Facebook, WhatsApp, other social networks hanyoyi ne na ake daɗa sarrafa yare. Saboda yara idan suka hau wannan guraren suna haɗuwa da ƙabilu da basu iya Hausa ba, basu iya Yarbanci ba, basu iya Inyamuranci ba, Turanci suke. Haka a hankali suna yi. kuma a dai Kano a tarayyar Najeriya na san makarantu da yawa da aka bude don saboda da tallafawa yara koyan turanci kaga da babu shekara uku hudu babu wayannan makarantun amma sakamakon cewa tukan su matasan suna son su dinga shiga inda social networks kuma suna son su dinga cin jarabawa su ya zamanto an fitar da wata bukata na mutane su bude makarantun koyar da turanci da makarantun da ake da su na daban-daban sune makarantun koyar da larabci to yanzu sai gashi makarantun koyar da turanci sun bazu a cikin garin Kano a tarayyar Najeriya misali Jammaji Academy tana nan a garin Gaya to bayan ita akwai ire-iren su inda aka bubbude saboda a koyawa yara turanci kuma in ka duba da kyau zaka ga cewa sakamakon jarabawar bana yafi na bara yara sun dan fara din cin jarabawar saboda an fara ganin sakamakon yin amfani da turancin sannan akwai mutane wanda suka rubuta littattafai wanda ɗaya daga cikin su na manta sunan littafin kuma na manta sunan marubucin amin asim san shi Kamilu anan dan dago yake Kamilu ya rubuta littafi sunan shi koyan nahawun turanci da Hausa littafi ne na turanci na koya maka turanci amma da Hausa ake koya maka zai ce da kai house gida kenan zai ce da kai road hanya zai kuma fita maka jumla I am going home kuma ce da kai tana nufin zan tafi gida to haka yake yi da ya buga littafin sai yayi kaman guda dubu yana ta tsoro yana ta fargaba kofi dubu yana ta fargaba cewa watakila ko ba za a siya ba ai kafin ka ce ko ba sai rububin saki a yanzu haka maka yake ya fi fiye da dubu goma to akwai wayannan kananan hanyoyin kaga ban mai magana gwamnati ba duk abin da kace gwamnati to ka shiga uku saboda idan wani gwamnatin wata gwamnatin ta yadda tace za ta tsara abu na inganta wannan abu to tabbas idan wata gwamnatin ta zo rushewa za ta yi ba wata gwamnatin da za ta yadda da tsarin wata gwamnati da ta zo sai ta rushe tace ai an ci kuɗi an fitar da kuɗi an yi kaza saboda haka wannan abubuwan da suke faruwa shi ake kira community initiative abinda mutanen gari da kansu suka kirkiro hanyoyin inganta rayuwar kansu wanda kuma nake jin ba a samun haka a ko ina in ba irin wajejen kasashen garuruwanmu na arewa ba yadda matasa suka danno shiga social networks hanyoyin sadarwa suna mu'amala da shauran mutane suna ganin cewa da turanci ake yi kuma koda kai da Hausa kake shiga Facebook kake yi to gaba ɗayan tsarin Facebook ba da Hausa bane da turanci ne saboda haka ko ba da dai ko waje matilas sai ka gane yaya ake kaza wannan ma ba ilimi ne mutane ba sa fahimtar haka sai ya zamanin cewa yaro ya shiga Facebook ko ya shiga WhatsApp ko ya bata lokacin sa yake a'a ina akwai menu structure da turanci take sai ya fahimci wannan menu structure din akwai upload links da turanci ne sai ya fahimci abin da ake yi to saboda haka ashe annan Facebook din ma yana da inganta turancin sa yana da inganta fahimtar sa na abubuwa zai masa sauki idan ya zo karatun sa ya kawo wancan fahimtar ya kawo ta cikin karatun to saboda haka hankali yara suna samun hanyoyin da za su inganta fahimtar su na sadarwar to kaga wannan samun ci gaba ne sannan kamar na ga makarantu da aka bude bayan ma shi Kamilu akwai wayansu kuma da suka yi littafai na inganta nahawun turanci amma da Hausa abin ya bazu ka san Kano yana take da zarar ka fito da kwaya daya kafin ka ce ko ba kuwa sai ci shi ma sai yayi wanda ko mu haka muke so saboda a samu gasa a samu abin ya waita a samu hanyoyi daban-daban ta inda za a ilmantar da yaran mu saboda idan ka ce gwamnati kamar da na ga maka ni ban ma yi magana gwamnati ta yi wani abu ba duk abin da gwamnati ce za ta yi inda ta fito da wani tsari to iyaka kawai ya shekara hudu ka ba shi a ba shekara hudu ko shekara biyar wata gwamnatin tana zuwa komai kyan solution shi za ta yi saboda har yanzu ba taɓa ganin wata gwamnatin da ta yi ta ɗore akan abin da wata gwamnatin ta riga ta fito da shi ba
ya zama 100%.
Saboda haka da ta zo za a ture shi ko mutumin da yake Allah ya ba shi fasahar fahimtar abin ya zauna ana tsara abin yadda ya kamata aka samu canjin gwamnati to ana samun sabon gwamna abin da zai fara cewa shi ne ina da nawa wanda ya mafi ka iya da Allah sauka ba mu guri shi kuma wanda ya zo ɗin ba wai zai ɗora akan wancan bane zai rushe abin da wancan ni ya yi ya fito da wani abu sabo don ya nuna shi ba fa gwani ne to amma kaga community initiative ɗan kasuwa ya je ya buga littafinsa ya kai shi kasuwa ya sayar in an siya a cikinsa zai je in ba siya ba a cikinsa zai sa ka dole inganta littafin sai da za a siya.
Wannan duniyar sai ta samu kulura yanzu
wata kungiya in markayo ilimi a dora ka imamu mahana.
Yanzu kuma ga filin dafe-dafe da Halima Abdullahi.
To ma sauraro, yau a ɗakin girkin nawa zamu yi Sultan Chips. Shi dai wannan Sultan Chips uwar gida kina buƙatar dankalin Turawa. Kina buƙatar mai da ɗan magi da ɗan gishiri da abu mai ƙarawa abinci ƙamshi da koren tattasanki, koren wake, karas da kuma nama. To da faru uwar gida idan kika tashi zaki feraye dankalinki. Idan kika feraye dankalinki zaki yi masa yayyanka shi haka kamar yanayin dunƙulen magi. Ko kuma ki yayyanka shi a zazzagaye. Idan kika yanka shi kika wanke sai ki aje a gefe guda. To idan kika aje shi gefe guda nan kuma sai ki dora manki a wuta. Idan kika dora manki a wuta zaki soya shi kamar yanda zaki yi soyayyen dankali sai ki tsami. Idan kika tsami nan kuma dama a gefe guda kin riga kin tafasa namanki kin yayyanka shi shima kanana-kanana sai ki zuba a cikin tukunya. Sai ki kawo wannan koren tattasai da kika yayyanka ki zuba, ki kawo karas da kika gyara shi shima ki zuba, ki kawo dukkanin dai kuma sauran sinadaran ƙara ƙamshi a girki da kuma ƙara ɗanɗano su ma ki zuba. Ki yanka albasa, idan kina da sha'awar sa ɗan attarugu da ƴar tafannuwa za ki ɗan ƙara su su ma a ciki. Duk idan kika haɗa waɗannan abubuwan naki a cikin tukunyaki sai ki ɗan zuba ruwa ɗan ƙanƙani a ciki sai su ɗan tafasa haka sama-sama. Idan kika ɗan tafasa sai ki kawo wannan dankalin naki sai ki zuba a ciki. Idan kika zuba shi a ciki uwar gida kada ki zuba wannan ruwa da yawa, sannan kuma kada ki zuba mai a ciki saboda wannan man da kika soya wancan dankalin naki tun da farko ya ishe ki. Sai ki rufe shi a cikin tukunya. Idan kika rufe shi sai ki dan bashi ya dan dahu ya hada jikinsa minti 5 zuwa minti 7 sai ki sauke shi. Uwar gida, shi dai wannan Sultan Chips za a iya cin shi haka da daddare ko da safe, kai za ma a iya tanadan ma yara abin zuwa makaranta. Da fatan uwar gida za a gwada, sannan kuma za a ci gaba da yin girke-girke cikin muhalli mai tsafta da kuma kayan aiki masu tsafta. A nan sai na ce, gare ku Aunty Jamila da Aunty Halima.
Halima Abdullahi, idan kina kusa Jamila tace daga yau a hirkar ta ƙara jin Aunty Jamila nan.
Gaskiya ya zaki mai da ni tsohuwa.
Ashe ni da kike ce ma Aunty Halima kenan.
A'a, to ai gaba da gaban ta mai ta yaya na zama Aunty ga Halima.
A'a, ni na yanke wa ƙasa cibiya iyaka tsoha kenan.
Ba haka bane, ni dai ban ce ba.
Jama'a saurare, kin ga ina so in ce ashe wannan Sultan Chips din ina ta so in ji menene ashe soyayyen dankali.
Soyayyen dankali.
Lallai, to masu saurari iyakacin shirin namu kenan a yau sai gobe yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda muke cewa happy birthday dan ya cika shekara 24 a duniya. Allah ya raya ka.
Ashe dan matashi ne, dan haka ashe ko da yaushe yake cikin rawa.
Da Nashwan Kale wadda ta hada mana sauti, ni ce Halima Jumro ke muku watan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai gobe har haka da izinin Allah.
Amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba
yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta san yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
masu wasanni ba ta kyale ba ɗan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ta share ba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.